akwai lokacin da Nana Hafsa radiyallahu anha ta yi muraji'ar Annabi alaihi salatu wassalam akan kiyama, sai yace, sai take cewa kowa fa sai ya shiga ta wuta. Annabi ne sai yana kauda ita tana cewa kowa fa sai ya shiga ta wuta. A ƙarshe sai tace masa, ai Ubangiji ya ce, wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hataman maqdiya. Sai ce mata haka ne, yace amma ina gaya miki waɗansu idan suka bita kan siradi, wutar da kanta za ta dinga addu'a su wuce da sauri, in ba ka ba za ta mutu murus. Amma su waye wanda suka fice wajen san Annabi alaihi salam? Allah ya yarda a zuciyarsu akwai kaunar, in duka bita wutar jahannama gaba ɗaya za ta mutu. To dan haka ba abu ne na wasa ba. To daga cikin ladubba wanda za mu lura da su shi ne, na farko wato neman lada a gurin Ubangiji a lokacin baccin, domin innamal a'malu binniyati, da ayyuka suna tare da niyya. Abinda kai niyya shi ta Allah zai baka. Shi musulmi zai yi niyya in ya zo bacci, wannan baccin nasa ya zama akwai manufa ta ya samu lafiya, ya samu nishaɗi, ya samu hutu. In ya samu wa'annan, meye burinsa? Ya samu ƙarfin da zai bauta wa Allah. Duk abinda ɗan adam zai yi so yake ya samu abinda zai taimake shi ala da'atillahi subhanahu, sannan wa'ada'i fara'idihi, ya sauke farallan da suke kansa. To idan mutum yana samu wannan, to yayi sa'a baccinsa ko awa nawa zai yi, mala'ika zai ci gaba da rubuta masa ladan ibada, domin da manufa yake yi. An ce an samu shi na Abu Huraira radiyallahu anhu, ya ce ni la'ana man daumata atasibuha inda lahi, ina yin bacci ina neman ladan abin a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin ina yi ne don in samu damar da zan tashi in bi Allah. Sannan daga cikin wannan, an ce in ka lissafa awa takwas ta bacci, sai ka ga in ka ɗauki awa 24 ka ɗauki awa takwas, nawa za ta zama? In ka ɗauki awa 24 ka ɗauki takwas, nawa suka rage? To an ka raba su uku, nawa kenan? Ya zama uku ɗaya bisa uku ce ko? To baccin ɗaya bisa uku yake ɗauka na rayuwarka, ko ba ka wani awa takwas? A cikin awa 24 ya zama sulusi. To kullum za ka ɗauki sulusi, in ka tattara a rayuwarka sulusi yana tafiya. Idan da za ka mutu ko mutum zai mutu, zai ga nawa ya tafi. To in ka ɗauke ta da niyyar da Annabi ya kora mu a kai alisan, ba kai asararsu ba. Wannan sulusin ibada ce tabbatacciya, wadda kawai ladanta yana nan, tunda ba riya ba ta shiga ba, wani abu bai shiga ba. To ita ce koyarwa Annabi alaihi salam, sulusin rayuwa shi ke tafiya a bacci in kana yi na ɗabi'a. To sai ka, in ka yi wannan niyyar ka nufi zatin Allah, kamar da sunan Abu Huraira radiyallahu anhu yake faɗa, to ba ka da asara, ka nufi zatin Allah da shi, kuma sai a rubuta maka lada. Dai kenan.
To sai in an kiyaye da gaban addu'a, an kuma kiyaye wato sharɗan addu'a. Na farko na gaban addu'a da ake so a kula da su, abu na farko ana so mutum ya dinga yin amfani wajen gabatar da addu'arsa a lokuta masu daraja, lokutan da Allah ya fi karɓar addu'a. Mazala sallahi sauran ya bayyana wani lokuta daban-daban wanda ya kamata mun yi idan zai addu'a ya dinga wato ainihin kargadansu. Yan ainihin ne na shekaru, babu ranar da Allah ya fi karɓar addu'a irin ranar Arafa. Idan kuma ainihin ne na sati, babu ranar da Allah, babu wato ainihin ranar da Allah ya fi karɓar addu'a irin ranar Juma'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar Juma'a akwai wata awa wanda bawa ba zai taɓa dacewa ina roƙon Allah a cikinta ba sai Allah ya amsa mashi. Yake yin zalimi sun ce daga sallar asar zuwa faɗuwar rana. a wannan dan tsakanin dake. Haka da kuma idan a garare ne, kusan akwai garare kamar guda sun kai ko shida ko bakwai, wanda kowace daga cikin waɗannan gararen kana iya yin addu'a Allah ya karba. Na farko garin da yake kadari yana nan ina ta goba, sai haka sai ku shirya. Sannan na biyu, daren farkon watan Rajab Allah yana amsa addu'a. Sannan na uku, daren nisfu Sha'ban ana goma sha biyar ga watan nan shi ma Allah yana amsa addu'a. Na huɗu, daren Juma'a wato dare irin na jiya kenan shi ma Allah tabaraka wa ta'ala yana amsa addu'a. Sannan na biyar, daren ƙaramar sallah shi ma Allah yana amsa addu'a. Sannan na shida, daren babbar sallah shi ma in an yi addu'a Allah yana amsawa. Shi yasa manzon Allah yace darare biyar Allah baya mayar da addu'a a cikin su sai ya karba, ya lissa ko wannan darare guda biyar. To sannan cikin dare na kowane rana ko da duniya, idan ka tafi irge wa dare sai ka dare na yashi wato dare karfe 3 din nan zuwa karfe 4, to ai a nan babu lokacin da Allah yake amsar addu'a kamar irin wannan lokacin. Dan a wannan lokacin Allah tijiya yake. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rahama Ubangiji sakowa take saman duniya, Allah yana tijiya. Ina ne ruku a bashi, me kake so ka faɗa a baka, ina kuma mai addu'a ko mai tiji inji Allah ba amsa maka. Sai raka shi ta in ma taba ka aka yi, in kana son ka kara mutum nan da nan da ka zo ga shi da kumburaren kuma tu. Are ayin ban za ka sai dai na tsiyaki ina kwance ina ta tusa ka kuma kana duba mata bala'i. Ayi ayi sai ka kawai awai da kika ganin shi ina tafiya a tasgadi, Allah ya kawo shi ka kai kara. In kuma wani abu ne ka kare maka tafi cikin dare da ana bacci wallahi ka tashi ka kai kara kai kai wallahi walan in kana yin dawaya ka dauki lokaci ba ga Allah ya biya maka ba. Sai ka shi isa ko ne zaka yi kula da lokacin da zaka aike da sabonka. To sannan a watanni babu watan da Allah ya karba addu'a irin wato ainihin watan Ramadan ɗin da muke ciki. Shi yasa duk bukatun ka kamata yi a ce kayi musu su ka tara su daga farkon Ramadan ka fara ka gani. In ka ga lawa ka kasa su gida uku, goma farko ka tura bangare daya, goma na biyu ka tura bangare na uku, goma ta uku ka tura bangare na uku, kuma ka karo na ɗayan da na biyun da waɗansu ka ɗari na suna wato ya za duk ka zuba su gani. Wallahi ran ba sai ka kana kalli ko sai Allah ya amsa. Ba zai tafi Allah bai amsa maka ba. To saboda haka ana san abu na farko ka zaɓi lokutan da Allah ya fi karɓar addu'a.